الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيها الله مدعوك كنسركي بودية ديبا مدامر حقوة أولا يمتشي نرامر لتنم yau sha 20 da nawa ne 23 ga watan Shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1430, wanda kuma yanzu daidai da 13 kenan ko 22 ne wancan. Yawa 22 ga watan Shawwal miladiya ta 1430, wanda kuma zo daidai da 12 ga watan Goba miladiya ta 2009. Muna yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya bamu damar wannan haɗuwa domin fara karatu a cikin littafi mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan, wallafar hamshaƙin malamin nan Shaykhul Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi. To, kamar yadda muka saba, a dukkan wani littafi da za mu karanta, mu yi shimfiɗa dangane da shi mai littafin da kuma shi littafin da za mu yi karatu a kansa. Wani zai ce, to ai an sha magana akan Ibn Taymiyyah, haka ba sai an sake maimaitawa ba, domin wataƙila a tunaninsa zai zama abu ɗaya ne za a yi ta maimaita shi. To, ko da ya zama abu ɗaya ne ɗin za a maimaita, ba laifi a maimaita, domin akwai wani wanda bai ji ba sai ya ji yanzu, akwai kuma wanda ya ji ya manta, akwai kuma wanda ya ji yake shakkar abinda ya ji ɗin nan haka ne ko ba haka ba ne sai ya kawar da shakkarsa, akwai kuma wanda baya shakka akan abinda ya ji sai ya ƙara katuwa ya ƙara tabbata akan abinda ya ji. Saboda haka maimaitawa ɗin nan ba za ta taɓa zama aibi ba, bal tana cike da amfani mai yawa. Duk daƙiƙancin mutum idan ana ta maimaita abu ɗaya, duk daƙiƙancinsa zai riƙe. Shi ya sa Larabawa suke cewa bitikrari wa allamul himam, da yawan maimaita abu ma ake koyar da jaki. Saboda haka yadda mutum ya zama jaki ne baya riƙe abu kansa, kamar dusa ne baya riƙe komai, yau da gobe za ta sa ya riƙe. To, ballantana kuma shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shakundum ne, yadda yake a iliminsa shakundum, haka rayuwarsa take shakundum. Yadda a iliminsa ya ba da darussa mai yawa, wanda har yanzu ana ta nutso cikin wannan darussa, ana ta faso gwalagwalan da ke ciki, ba a gama ba, ba kuma za a gama ba. To, haka nan rayuwarsa ita ma take shakundum, cike take da darussa, cike take da abubuwan da musulmi ya kamata su kwaikwaya, tun daga malamai har zuwa shuwagabanni, har zuwa ɗaliban ilimi, har zuwa sauran gabagarin jama'a, maza da mata duka. Kowa yana da buƙatar, kowa zai samu abin da yake buƙata na koyi, na ƙuduwa, na usuwa a cikin rayuwar Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Shi yasa idan an faɗi wani ɓangaren, to a wani lokaci kuma sai a faɗi wani ɓangaren da ba a faɗa ba. A wannan littafin da yake hannuna, sunan shi Al-Jami'u li Sirati Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah khilala sab'ati qurun, wato littafin da ya tattaro tarihin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah cikin karnuka 7, wato waɗanda suka ba da labarin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah tun daga zamaninsa har zuwa ainihin wannan zamanin. Saboda haka shi wannan aikin da yake gabana littattafai da aka bi na malamai daban-daban, masoya da makiya, waɗanda tilas suka sa suka sadu da suka mika wuya suka faɗi gaskiyar da ba sa son su faɗa, ya tara bayanansu gaba ɗaya da suka yi a kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. To a ce wannan littafin za mu sanya mu karanta, kana jin shekara nawa za mu yi muna karatunsa? Saboda haka sai dai mu tsakuro wani abu wanda yana da kyau a san da shi, wanda da ba a san da shi ba. Kamar yadda kowa ya sani Ibn Taymiyyah ɗaya ne tamkar dubu, haka Ibnul Qayyim ya siffanta shi a cikin littafin Rawdatul Muhibbin, wahidun yu'addu bil alaf, wato ɗaya ne amma kana lissafta shi ne da dubu, da dubunne ba ma dubu ba. Wahidun yu'addu bil alaf, haka Ibn Taymiyyah ɗaya ne tamkar dubunne. Don haka akwai abubuwa da dama wanda suke cikin rayuwarsa wanda manazarta da marubuta da masu bincike ba su gama tono su ba har yanzu. Kamar yadda muka sha faɗa, Ibn Taymiyyah kowane ɓangare ka ƙullo ta kowane fanni ka nufo shi, to za ka samu abin da kake buƙata. Idan kai malamin tafsiri ne, za ka ka neme ya yi maka bayanin abin da ake cewa tafsiri, za ka samu. Yana da maganganu waɗanda suke durar ne, zahab ne, gwalagwalai ne a game da ayoyin Alƙur'ani, waɗanda wasu ma a bakinsa aka fara jin su. Ya ƙware a waɗannan nahiya, ya yi fice har ta kai ma lokacin da wasu suke siffanta Ibn Taymiyyah saboda ƙiyayya, cewa mutum ne mai girman kai, mutum ne mai wulaƙanta jama'a, wanda bai san kimar manya ba, baya darajta manya. Sai wani malami ya ba da ansa cewa a wannan magana ta ku ba gaskiya ba ce, ya ce kuma Alƙur'ani shi yake ƙaryata ku cewa ba gaskiya kuke faɗa ba. Saboda babu yadda za a yi mutumin da yake da girman kai, wanda yake rena kowa, Allah ya bashi fahimtar Alƙur'ani, ba zai yiwu ba. Allah ne ya ce sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq, waɗanda duk suke girman kai a goran ƙasa ba bisa gaskiya ba, zan kautar da su daga ayoyina. Saboda haka Ibn Taymiyyah kuma yana daga cikin waɗanda suka san tafsirin ayoyin Alƙur'ani. Ubangiji ya datar da shi, bai kautar da shi ba. Tunda Ubangiji bai kautar da shi daga fahimtar ayoyin Allah ba, wannan yana nuna cewa tuhumarsa da girman kai ba bisa gaskiya ba, ƙarya ake yi, ba gaskiya ba ne. Sannan idan ka fito ta ɓangaren hadisi, nan ma dole ka jinjina masa, wanda har ta kai Imamu Zahabi shi da kansa yake hikaitowa a cikin tarjumar da yawa Ibn Taymiyyah, yake cewa har ta kai saboda yadda ya san hadisi, ana cewa dukkan wani hadisin ma da Ibn Taymiyyah ya ce ban san shi ba, to ba hadisi ba ne. To wannan magana kai matuƙa ne wajen yabo su faɗa masa wannan magana. Ba wai suna nufin cewa Ibn Taymiyyah ya san duk hadisan manzon Allah ba ne, wannan ba zai yiwu ba. Imamu Shafi'i yana cewa babu wani mutum ɗaya da zai kewaye gaba ɗaya ya san sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta, ba zai yiwu ba. Amma kuma al'umma gaba ɗayan aka tattara ta, to ta kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana idan ba a samu gurin wannan ba za a samu gurin wancan, idan wannan ya manta to wannan bai manta ba. Amma a samu guda ɗaya wanda shi gaba ɗaya sunnar ya san ta tun daga farko har ƙarshe, hadisan ya haddace tun daga farko har ƙarshe, wannan babu. Imamu Shafi'i shi yake faɗar wannan magana tun a cikin ƙarni na biyu. To amma saboda ana so a nuna maka cewa Ibn Taymiyyah ya kai inda ya kai, shi yasa aka yi wannan yabon, aka ce kamar ma ka ce ta an yuqala kabar ma a ce duk hadisin da yake tabiya bai sani ba hadisi ba dan a nuna maka yadda yake matuƙa wajen kiyaye hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam har ma ana cewa kusan al-musnad da imam ahmad akan sa yake gaba daya wato ya hadata musnad da imam ahmad duka da musnad da imam ahmad hadisan cikin sa sun doshi 40,000 shi yasa kana bin littattafan ibn taymiya za ka yana yawan kafa hujja da hadisan da suke cikin musnad da imam ahmad saboda kamar kwankwadon ruwa yake ji ba wahala yake jawo wato jawo sai yana ta koro su yayin da yake bayaninsa to kaga a wajen bangaren hadisi nan ba dole a jinjina masa dole a sala masa dole a cire masa a cira masa tuta ce to haka nan idan ka duba akwai wani malami da ake kira Abdulrahman ibn Abdul Jabbar al-Firyawai bincike dan ya samu shaidar digiri na uku akan Ibn Taymiyyah a matsayinsa na malamin hadisi sai da ya rubuta littattafai masu sufuri guda hudu manya-manya duk bayanin irin hidindimun da Ibn Taymiyyah ya yi wa ilimin hadisi ne a rayuwarsa kaga anan ma dole ne ka yadda cewa Ibn Taymiyyah a wannan fagen ya kware kuma haka ya kamata duk malamin sunna ya zama alqur'ani da sunna domin su ne ilimin al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu idan har baka san alqur'ani da sunna ba to wani ilimi ko zaka tinkawo da shi to haka ne idan aka ka gangaro bangaren tauhidi ko bangaren aqida wannan ba magana ba ma sai an yi magana ba dukkan wani mai aqida sawa'un aqida ce wacce aka shigo da ita cikin musulunci ta gaskiya ce ba ta gaskiya bace ko aqidar da ba ta da alaka da musulunci ba kamar aqidar yahudawa da ta kristoci Ibn Taymiyyah ya kware a nan babu wani fage daga cikin fagunguna na aqida wanda Ibn Taymiyyah bai sukwa da dokinsa a ciki ba shi yasa idan ka duba littafin da ya rubuta al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih wato kyakkyawar ansa ga waɗanda suka caccanza addinin annabi Isa alaihi salam kaga yadda yake bayanin irin abinda yake cikin littattafan yahudu da abinda yake cikin littattafan nasara da yadda yake musu bincike bincike na nazari mai zurfi kaga yadda yake fito da abubuwa to dole ne ka yadda cewa Ibn Taymiyyah ya san wannan jami'in akwai Kiristan da ya taso daga yamma yana so ya yi bincike a kan matsayin Ibn Taymiyyah dangane da addinin Kirista da ya je aka ba shi wannan littafin ya karanta bai gama karanta littafin ba sai da musulunci bai kara karanta littafin ba sai da musulunci don saboda ƙarfin hujjoji da ya ji sai bayan da zai yi dole ya sallama tabbata malamin nan ya san abin da anan ne a ibn qayyim shi ma ya dosa na yayi littafin sa hidayatul hayara ai dosa no waye dan tsakuro waye daga cikin ilimin ibn qayyim kusan ibn qayyim in ka ga dama zaka iya cewa mukhtasaru ibn taymiyyah kusan mukhtasar ku ai abu babba kuma dan tsakuro wani abu to ibn taymiyyah tsakure ne tsakure ne da ibn Ibn al-Qayyim tsakura ne da Ibn Taymiyyah. Sai sa an kara bin littafansa wasu bayanan da yake yi da dama sai ka same su cikin littafin al-Fatawa na Ibn Taymiyyah. Ya kwararo su wani lokaci in ya ga dama ce kala shehu na. In ya ga dama kuma ya ja bakin sa gum. Amma in ka tsaya ka binciki sai ka ga maganganun duk na Ibn Taymiyyah. gudunmawar da Ibn al-Qayyim ya bayar don wani ya ce to in haka ne mai amfanin mai wata gudunmawa shi ya bayar gudunmawar da Ibn al-Qayyim ya bayar shi ne ƙara warware wasu maganganun da Ibn Taymiyyah ƙara bin su da fito da su daki-daki ɓaro-ɓaro idan kana karanta bayanai na Ibn Taymiyyah wani abu ba lalle ka gane ba, amma in ka zo inda Ibn Taymiyyah, inda Ibn Qayyim yayi waɗannan bayanan, to sai ya kawo maka su filla filla, sai ka same su wato wardatan bila shauka, ba wahalar fahimta, ya ƙara bin, ya ƙara warware su, ya ƙara shimfiɗa su, ya ƙara sauƙaƙe wato bayanansu. Daga Ibn Qayyim ya yi wannan, saboda haka ya tsare, ya fito mana da wasu abubuwa da dama da a cikin maganganun Ibn Taymiyyah ishara kawai yayi, ya ɗan yi nuni ne haka a guje, bai tsaya ya bi su daki daki, ya fito da su ƙararrawa, amma Ibn Qayyim ya fito da su. Da haka nan za ka ƙaru da shi sosai da sosai. Sannan idan ka fito a sha'anin fiqh, nan ma Ibn Taymiyyah dole ka sara masa mas'aloli da dama na fiqh, waɗanda aka daɗe ana rikita-rikita a kansu, an kasa samun wata matsaya a ƙarfa. Idan Ibn Taymiyyah ya sa hannunsa a kansu, sai ya baka abin da tilas ka gamsu. Shi yasa in kana bincike akan mas'alar, wata mas'ala ta jijji maganganu na malamai magabata, da kanka ya ɗaure, to binciki ka ga mai Ibn Taymiyyah shi kuma ya rubuta, to ba wuya zai maka matsaya. Ta hanyar haɗo da maganganun da ka karanta gaba ɗaya, zai haɗo su, sai kuma ya musu warwara kowace magana ya aje ta a mahallinta. Akwai matsaloli na rayuwa waɗanda za a zo a fuskance su saboda yanayin al'adu, ko yanayin ƙasashe, ko yanayin al'umma, ko kuma bambance-bambancen zamunna. A zo a rasa mafita, amma aka koma littafin Ibn Taymiyyah sai a samu mafita. Shi ya sa littafin Ibn Taymiyyah ne za ka samu sun dace da kowane lokaci, kowane lokaci. Wato in kana karanta wasu bayanan da yake yi, sai ka ga kamar ya rubuta su ne don zamaninka. Kai ka ce ya hango matsalolin zamaninka ne yake magana a kan. To shi yasa za ka ga hatta ƴan bid'a wani lokaci idan abubuwa suka tushe musu, suka wato suka rasa mafita, to dan da nan sai su garzaya littafin Ibn Taymiyyah, sun tabbata za su samu mafita a nan. Da yawa ƴan bid'a suna ba. Idan aka ga abu an rasa inda za a samu mafita, to sai a koma littafin Ibn Taymiyyah. Zai baka bayanin da dole ka gamsu. Dole ka yadda wannan bayanin ya dace da maqasid na shari'a, ya dace da manufa, manufofi na shari'a. Shi yasa a harkar fiqh dole dai a sallama masa. La yushaqqu lahu ghubar. Amma wani dan rashin tsoron Allah, wani wanda ko jumla baya iya karantawa daidai ta Larabci, yana yi ana ta da shi, yana faduwa ana ta da shi, yana faduwa ana ta da shi, ƙarshe a haƙura ya tafi a haka. Wai shi ne yake cewa Ibn Taymiyyah a fiqh ai kwashe-kwashe yake. A aƙida dai ya yadda yana da ƙiyasan aƙida, amma a fiqh ai kwashe-kwashe yake. Kuma ni na tabbata, wallahi wallahi ba zan yi kafara ba. In ka ɗauko wasu shafukan na Ibn Taymiyyah da ya yi bayanin wasu masa'il na usulul fiqh, ko ya yi bayanin wasu masa'il na qawa'idul fiqhiyya, ko ya yi bayanin wasu masa'il na masa'ilul fiqhiyya, ka ba wannan mutum, wallahi in za a yanka shi ba zai iya maka bayanin da yake ba. To mutumin da ba zai iya tayar da jumlar Larabci daidai ba, ka gaya min ya zai yi da irin su Ibn Taymiyyah. Amma cewa yake a Ibn Taymiyyah kwashe-kwashe yake a fito. To kamar ba yanci me yake cewa tsanna, har ka sannan ka ba gaya wa mutane cewa kwashe-kwashe ne. Wallahi akwai littafin da idan aka ba wa mutum yana karanta sai ne ya jefa da gudu. Ba ma zai fahimci me ake so a ce ba, saboda zurfin ilimin da yadda ake faɗar yaren ilimin ya fi ƙarfinsa. Amma saboda idan mutum ya shigo kasuwar jahilai, to kowace haja ba zai iya kasawa. to a wajen fiqhu ibnu taymiya an yi rubuce-rubuce a janibi da dama da ya shafi fiqhu ibnu taymiya, an yi rubutu akan ibnu taymiya a matsayinsa masanin usulul fiqh, akwai rubutu mujalladi biyu akan wannan usulul fiqh da ibnu taymiya, akwai mujalladi biyu banda al-muswadda ta yan gidansu gaba ɗaya da aka tara, akwai kuma usulul fiqh da wani ya rubuta risala ce ta majistir. Ban da wannan in ka shigo janibin tarbiya nan ma ibnu taymiya ya ba da gudunmuwa, duk wani janibi shi yasa za ka ga dukkan wani yunkuri na wasu jama'a da za su tashi da yunkurin gyara al'umma za ka cewa suna ƙoƙarin su jingina kansu da ibnu taymiya, suna ƙoƙarin su kalato wani abin da za su ce ibnu taymiya ba yana goyon bayansu, domin sun san goyon bayan ibnu taymiya lallai wani abu ne wanda yana da ƙarfi ƙwarai da gaske, a ce ibnu taymiya yana goya maka baya, to ko da gaskiya ko ba gaskiya za su yi ƙoƙarin su ce ibnu taymiya yana goyon bayansu. Yanzu aka ga yaran nan da suka yi fitintunu ɗin da na kwanakin baya, Allah maɗaukakin sarki ta mai ƙara maimaita mana irin wannan, za a ga bini-bini sai a ce ibnu taymiya ya ce, wanda na tabbata wallahi tun daga na saman su har na ƙasa su ba wanda yake gane da ibnu taymiya yake ba, wani ya ɗauko fatawar da ibnu taymiya yake akan tatar yana karantawa yara ƙanana, cewa tatar ibnu taymiya ya fatawa cewa a kashe tatar, kuma mu Najeriya nan duk tatar saboda haka duk a kashe. A cikin wannan fatawa yake karantawa yana gaya mutane ibnu taymiya ce a kare tatar, yanzu malamai sun zama tatar, hukumomi sun zama tatar, ma'aikatan gwamnati sun zama tatar, boko ya zama tatar, kowa ya zama tatar, a kashe su. Wanda inda ya fahimci menene ibnu taymiya yake faɗa, ya fahimci tarihin ba da ya tatar ɗin, haka zai kiyasta Najeriya da yadda muke, in tatar ɗin ne wallahi ba ka yi shaida wannan karatun ba. Tatar da za a ji labarinsu da sun zo so gari ba za su ƙara so garin ba sai bayan wata biyu ko uku, amma garin gaba ɗaya faɗi duk a gudu. Tatar kana zaune ka tara yara ana ta kabarbari kuma ka ce duk tatar ne, kuma ga tun daga nan ka san cewa bai san suwaye tatar. Tatar masibar da Ibn al-Athir a cikin littafinsa Al-Kamil fi Tarikh yake cewa shi ne a tunaninsa a dacin ba a taɓa yin masifa ga mata tatar ba, kuma yana tsammanin har alkiyama ta shi baya jin za a yi wata masifa irin da ta kai ta tatar. Ya ce ko dajjal in ya bayyana, ai ko dajjal in kai imani da shi zai kyale ka, amma banda tatar shi ba jira yake yi ka yadda da shi ya kyale ka ba, ka yi masa biyayya ya rabu da kai, a'a gaba ɗaya in an shigo gari a ƙa'idar ta kawai kowa a kai shi ƙasa. Ibnu al-Athir ce shekara guda ya zauna yana tunanin wai ya rubuta wannan bala'i da yake shi ya halarci lokacin, ya rubuta ko kai ya rubuta, a ce a duba littafinsa Al-Kamil fi Tarikh. Ibnu al-Athir ya rubuta irin wannan saboda yadda tsoro ya cika zukatan jama'a na tatar, mutum ya zo da makami a hannunsa idan ba ta tare ya gan shi kawo makamin ya miƙa masa ya sare masa kai ya wuce, gashi shi da makami ba ta tara ba makami a hannunsa, amma saboda yadda tsoron ya riga ya kashe zuciyar, gangar jikin ce kawai take yawo amma ba ruhi, ta kai ba ta tare zai ga mutum ba makami a hannunsa ya ce da kata nan ina zuwa, ya ajiye shi a gindin bishiya ya je gida ya ɗauko makami ya zo ya kashe, ya zo ya samu mutumin da yana nan tsugune a wurin ya sare kansa ya tafiye sa. Sai sun kashe mace mai ciki sai an fasa cikinta an fito da ɗan cikin an shi ba an kashe shi, ba ma ka tara yara ana baka barbari kana ta aidin ta tara miki kuna cikin ta tara tatar waɗanda ya sun mutanen da suka kashe tasowarsu sun fi miliyan biyu, waye miliyan biyu sun zo a wani lokaci zamanin Ibn Taymiyya suna da awar musulunci saboda dadewarsu cikin al'ummar musulmi sai suka ci gaba da abin da sai suka karɓi addinin musulunci a ba'a baki dukkan al'adunsu da suke da su na gargajiya ba su daina ba ruwansu da alqur'ani ba ruwansu da hukunce-hukunce alqur'ani ko kiyaye haƙƙi na musulmi suna nan kan shari'arsu ta aliyasa aliyasa wanda kakansu Genghis Khan ya rubuta musu dokar aliyasa kusan banda ta'addanci babu komai a ciki in ka yi wa shugaba ƙarya ya kashe ka in ka yi sata a kashe ka in ka zalunci wani a kashe ka komai kisa ne kawai an kawo wannan maƙaryaci ne ya yi ƙarya to a ji a yanka shi yan zamana sun shigo cikin musulmi amma ba sa kiyaye horon musulunci ko don haka su ne fashe-fashe su ne sace-sace su ne faɗi su ne kashe lokacin da suka dirka ko sha shugabannin sha gaba ɗaya suka gudu a lokacin da Ibn Taymiyya ya tsaya a kan cewa ba za a bar waɗannan a kan su shigo ƙasar nan ba ya fito ya tara jama'ar gari aka yi jihadi a rubutu sun yi ƙoƙarin su shigo sha su ƙwace ƙasar sha su gaba da kakkashe mutane suna rusa masallatai ko suna mai da su gidajen giya waɗannan mutanen lokacin da suke cikin al'umma ta musulmi dole Ibn Taymiyya ya yi fatawar a yaƙe su saboda babu wanda suke ƙyale ba akwai inda ake masa fatawa cewa katar ɗin da suke cikin wani lokaci sukan sha giya saboda kuna ana ganin ya kamata a rikai musu hisba ana musu wa'azi a hana su shan giya to ya zan in suna shan giya in suka sha giya din suka bugu za su fada su yi ta bacci mutane sun huta da bala'insu amma idan ba sa cikin giya din suna wartsake za su ɗau makami ne su shiga gari su yi ta faɗi suna kisan mutane suna satar kayayyakin jama'a da aka tambayi Ibn Taymiyya ta a yi musu wa'azi su daina shan giya ya ce ku kakku musu wa'azi ku ƙyale su ci gaba da shan giya don shan giya ta su ne zaman lafiyar mu to amma sai ga wani ya ɗauki Ibn Taymiyya yana karanta wa mutane cewa ya ce a kashe tatar don haka duk malaman sunna tatar ne saboda sun ƙi zuwa a yi jihadi da su ma'aikatan gwamnati tatar ne sojoji da 'yan sanda da kowa da kowa duk tatar to kaga wannan wanda zai rika karanta wannan yana karantawar yana jan baki ba daidai ba kalmar al'asar tana nufin kamawa asara ya kama asarra kuma ya fata magana a cikin sirri Ibn Taymiyya yana cewa wa asarul muslimina shi kuma yana cewa wa asarul muslimina karanta baƙin baya yi daidai to ba sai da za a yi kafa da fassara daidai ba idan ka karanta baƙin ba daidai ba wa asarul muslimina ba ta wa asarul muslimina da yanzu Ibn Taymiyya yana cewa wa ahlus sunna yarawna al-jihada khalfa kulli barrin wa fajirin khilaf al-khawarij wa shia Ibn Taymiyya ce ahlus sunna sun yadda idan shugaba ya ce a fito a yi jihadi a bayansa sawa'un shugaban nan fajiri ne sawa'un shugaban nan adili ne ko fajiri ne bai yi wa Allah da'a ne ko ba bai yi wa Allah da'a ba ne matuƙar ya ɗaga rayatul jihad a yi jihadi a bayansa sai ya ce saɓanin khawarij da shi'a inda nan sai malami ya ƙirƙire da dariya ya ce to kaga ashe khawarij da shi'a su ne ba sa son jihadi mu da ake ce mana khawarij ashe ba mu ne khawarij ba waɗanda suke ce mana khawarij su ne khawarij dan gashi Ibn Taymiyya ya ce khawarij su ne ba sa son a yi jihadi to kaga mutumin da zai faɗi wannan fi sabilillah yaya za a yi har ka yadda ka zauna a gabansa wai shi ne zai karanta maka littafin Ibn Taymiyya ya fassara maka bai san mene ne khawarij ba su wane ne khawarij a tarihi meye matsayin jihadi a gurin khawarij Ibn Taymiyyah yana cewa ahlus sunna suna ganin ayi jihadi a bayan shugaban da yake adali da wanda ba adali ba. Matuƙar dai aka ce ga arna sun dirka ko za su cinye ƙasar ku ta musulmi, shugaban ku na ƙasar yace a fito a yaƙe su. Kamar misali a Iraki, lokacin da Bush ya fito, Saddam yace a fito a kare Bush kar a bar shi ya shigo cikin Iraki. Saddam ba wani mutumin kirki bane, dare yanzu cike yake da laifuka, amma Iraki ƙasa ce ta musulmi ko ake ko an so. A lokacin wajibi ne a tsaya a taimaka wa shi Saddam kada a bar Amerika su shiga Iraki, duk da ba mutumin kirki bane. Wannan ita ce aƙida ta Ahlus Sunna. Inda a ce shugabannin ƙasar Saudiya a yanzu aka yi masa hukunci cewa su wazanni ne lalatattu ɗaltattu, idan da wani arne zai taso ya dirkaki ƙasar Saudiya ya ce zai yaƙe ta, shugabannin ƙasar Saudiya su ce a taso a tinkari wannan bala'i, a yi jihadi, wajibi ne duk wani musulmi a lokacin ya yaƙi a bayansu. Wannan ita ce aƙida Ahlus Sunna. Ba za a ce a kai ba ai ta iska ne ba za mu yaƙi tare da kai ba, sai dai mu yaƙe ka. Wannan ita ce aqida Ahlus Sunna da Ibn Taymiyyah yake. Sai ya ce bi khilafil khawarij wa shia, bi khilafil khawarij wa rafida, sabanin khawarij. Menene aqidar khawarij dangane da jihadi? Su aqidar khawarij suna ganin dukkan wani shugaba idan har ya karkace wa gaskiya, to ba yaki za a yi a bayansa ba, sai dai shi a yake shi. An gane ko? So khawarij a gurinsu kowa wajibi ne ya fito ya yaƙi azzalimi a kowace yanayi, sawa'un shugaba ne ko ba shugaba ba ne. Don haka su ba maganar a yaƙi a bayan fajirin suke ba, suna maganar a yaƙi fajir ɗin. Don haka za ka samu a tarihin khawarij duk yaƙe-yaƙensu da musulmi ne, ba za fita yaƙan arna. A lokacin da daular Bani Umayya suke ƙoƙarin shigar da musulunci wasu ƙasashe, a lokacin su kuma khawarijawa suna ƙoƙarin su yaƙi Bani Umayya, suna yaƙar Abdullahi bin Zubayr. Saboda duk ba su yarda da waɗannan cewa shugabanni ne musulunci ba, don haka shi ba khawarij yana ganin a cikin jihadi yake a kodayaushe a kowane lokaci, kuma zai yi jihadinsa ba ya buƙatar shugaba. Ibn Taymiyyah ce to aqida Ahlus Sunna ta saba wa aqida khawarij, kaga a ce ba cewa ka khawarij ba su jihadi ba, sai jihadin ne nasu a lalace a balbalce ba ka'ida. Sai ya ce wa rafida, me aqidar rafida dangane da jihadi? Rafida ba sa ganin ayi jihadi sai a bayan al-imam al-ma'sum, sai an samu imam shugaba ma'sumi wanda baya sabo, wanda baya kuskure, sai a bayan shi za a yi jihadi. Kaga sun saba wa Ahlus Sunna, tunda Ahlus Sunna su suna ganin al-jihad khalfal fajir, imam al-fajir. Kaga Ibn Taymiyyah da zai ce bi khilafin Rafida. Wani zai ce yaya Khomeini yayi, yaya matsala su Khomeini suka samu ai? Lokacin da aka yi bore, Khomeini ba shi ya yi wani bore ya kafa wannan daular ta Iran ba. Lokacin da 'yan ƙasa saboda zaluncin sha ya ishe su suka yi bore, Khomeini yana Faransa, aka ɗauko shi a jirgi aka kawo shi. To a ƙa'ida a addinin Shi'a ba a gwamnati sai a ƙarƙashin imam. To shi kuma imam ɗin da ake jira ya zo a kafa gwamnatin da shi, sun ce yana can ɓoye, to inda aka haife shi jaririnsa, wanda mu a gurinmu ba babu shi, ba a yi shi ba. Tun lokacin da aka haife shi suka ce yake ɓoye, saboda gudun azzalumai Abbasiyawa kar su gane an haife shi su kashe shi. Mu agonmu ƙarya ne, ba a ma haife shi ba, a ma yi shi ba, saboda uban da ake jingina masa wanda ake cewa shi ne ubansa ya rasu tun ma bai aure ba, aka kashe shi tun yana saurayinsa. Sai suka ce wa wata kuyanga ce aka kai masa a ɓoye ya yi mata ciki ba a sani ba. To wai imam ɗin shi ne yake ɓoye, tun yana jariri yake ɓoye, saboda Abbasiyawa ka su kashe shi yanzu shekara guda da rabuwa da wani Abbasiyawa ya san wani Abbasiyawa ko Umayyawa ko wani ne yanzu magana ake yi ta kasashe daban-daban idan an da abin ka gudu wata kasa ba sai fito ba kuma ga kasashen da sun kafa Iraq ai sai su tafi Iraq ko dai ta gojen Hizbullah idan ba zai ci gaba da kuya yanzu ga Iraq ba dushi ya karba ya ba su ba sai tafi Iraq ba ko tafi Iran ko tafi kudancin Lebanon idan zaura da Hizbullah dan ba zai ta koyewa ba zai fito ai Google mai tashi ba sai dai kullun addu'a ake yi cewa Allah ka ga gautu da fito da shi ko ya babu za ta fito lokacin da Imam lokacin da Khomeini yanzu yana maganar kafa gwamnati gashi kuma a aqidar da yake da ita ba a kafa gwamnati a sa shugaba sai masu tafi da kirkiro da bid'ar wilayatul faqih cewa to tun da yanzu babu shi yana can koyi bai fito ba to mu wakilansa ne ya wakilta mu da haka za mu yi aikin da zai yi inda yana nan in ya fito sai mu ba shi kai watan da zai fito ba mu ne wakilansa to a wakilcin ne fa ake yi wannan duk abin da ake yi da haka in an matsa musu lamba suka ga za a kakkashe su dauka musu don su kare kansu wannan duk a ƙarƙashin wakilcin shi wancan imam din ne na koyi ko yaushe ya wakilta su ko a yi je karɓo takardar wakilcin in har za a ko ba da wakilci to ya fito ba da ita kansa wannan shi ya sa Ibn Taymiyyah ya ce jihadi a gurin Ahlus Sunna ya saba wa jihadi a gurin Khawarij ya saba wa jihadi a gurin Rafida amma shi wannan da ya zo yana tashi fassarar da yake bai fahimci ba yake sai ce kaga ashe Khawarij su ne ba ka san jihadi bai san cewa wannan al-jihadul bid'i din da ake magana shi ne Khawarij suke rike da shi ba ai Ibn Taymiyyah yake cewa jihadi akwai al-jihadus sunni akwai kuma al-jihadul bid'i haka Ibn Taymiyyah da dama waɗanda suke kokarin kawo wani gyara ko wani hukumi za su yi garkuwa da shi sawa'u suna bisa gaskiya ko ba sa kan gaskiya dan su ba wa kansu kariya sai suna rike da wata hujja mai ƙarfi Ibn Taymiyyah a zamaninsa ya yi fafutuka ta ya tabbatar da tauhidi ya tace aqidar musulmi daga abubuwan gurɓacewa da suka shiga cikinta ya yi wannan fafutukar da iliminsa ya yi wannan fafutukar da gangar jikinsa da karantarwarsa da wa'azinsa ya gabu da abubuwa iri-iri wanda kun shaji Ibn Taymiyyah ya yi kokari ya amfani da iliminsa ya kuma yi kokari ya amfani da wata dama da yake da ita da duk inda ya san ana barna kuma zai iya magance barna din ya je magance dan so mu karanta wasu misalai kaɗan daga cikin irin abin da Ibn Taymiyyah ya yi na rusa gumaka a zamanin akwai wani almajirinsa mai masa hidima wanda ake kira shi Ibrahim Ibn Ahmad al-Ghayyani ya rubuta wani ɗan ƙaramar risala wacce ya sa mata suna wanda yake aka kira ta da faslun fi ma qama bihi Ibn Taymiyyah wa tafarrada bihi wa zalika fi tafsiril fi tafsir al-ahkam akwai duwan wasu da aka rika bautawa ta hanyar neman agajin su ta hanyar neman bukatu a wajen su ta hanyar yi musu bakanci ta hanyar yi musu yanke-yanke a zamanin Ibn Taymiyyah a kasar Sham wanda kuma aka hada su da wasu aqidu miyagu aka jefa tsoro a cikin al'umma aka kasa yin wani abu akan waɗannan duwan wasu da waɗannan abubuwan da ake bautawa ba Allah aka rika gaya wa mutane hadisi na ƙarya cewa akwai hadisin Ummu Salama da tace ta ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u bit-tin waz-zaytun ta ji yana karanta surat wat-tin waz-zaytun fa akhadhat tinatan wa zaytunatan wa rabaqat alayhima wa 'allaqat huma hizan wa sai Ummu Salama sai ta fili zaitun daya sai ta fili daure daya sai ta hada su sai kamar wato da yake cewa kamar carbi da su ka daya bis cikin daya ta daura su ta mai da su kamar laya, ta aje a gurinta a matsayin laya, dukkan wanda ya zo ya kawo mata kukan cewa ba ya da lafiya, yana fama da wata cuta, sai ta ɗauko waɗannan tini da zaitun, wannan a zaitun ɗin da ɗaure sai ta bashi, sai ta ce je ya rataya, in ya rataya sai ya samu warkewa. Sai labari ya ji kunnan manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ruwaya take cewa fasa'alaha an zalika, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta me yasa take haka, sai ta ce sami'tu ka taqra'u bit-tini waz-zaytun, na ji kana karanta surar wat-tini waz-zaytun, wa qultu ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bidhalika illa wa fihi sirrun aw dhafa, sai ta ce ban da san manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai karanta wannan surar ba, ya fa karanta wat-tini waz-zaytun face akwai wani sirri tare da zaitun da kuma bauri, akwai wani sirri akwai wani amfani. Fa abiltu tinatan wa zaytunatan li hirza, saboda haka sai dai laya ta bauri da zaitun. Wa ahsantu dhanni bi, sai na kyautata zatuna da wannan laya. Wa nafa'tu bi dhalika an-nas, sai na amfani mutane da wannan. Wai da ta gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam, wai sai ya hudu baki ya ce law ahsana ahadukum dannahu bi hajarin lanafa'ahu Allahu, da ɗayan ku zai kyautata zatansa ga dutse, da sai Allah ya amfanar da shi ta hanyar dutse. Idan kaga annabi ya buɗe kofa, ka iya ɗaukan dutse ka kyautata masa zato, kai laya da shi kana ɗaurawa, sai ya amfane ka. Ya ba da dama ka iya ɗaukan wani katako ka kyautata masa zato, sai ya zama mai maka amfani. Lokacin da aka Ibn Taymiyyah wannan magana, sai ce ƙarya ne wannan magana, ƙarya ake yi, kage ne ake wa manzo sallallahu alaihi wasallama, kage ne ake wa Ummu Salama ita kanta. Abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin sa Qudsi, da Allah madaukaki sarki yake cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani, ina tare da zaton da bawa na zai yi da ni, zai mu wato kyakkyawan zaton da zai mun, ina tare da wannan, kuma ina tare da bawa na lokacin da zai kira ni ya roƙe ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani, yana cewa ana inda zanni, ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi khaira, ina tare da zaton da bawa zai mun, kyakkyawan zato da zai mun, ba zanna sau'i ba, yadhunna billahi zanna sau'i, ba mummunan zato ba, kyakkyawan zato da bawa zai yi, da cewa ni mai taimaka masa ne, ni mai agaza masa ne, ni mai biya masa buƙatarsa ne duk lokacin da ya roƙe ni da kyakkyawan zuciya da ikhlasi. Idan mutum yana da wannan zato, to zan taimaka masa, tabbatar masa da abin da yake ji din da zato a zuciyarsa. Annabi yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billah, kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zaton shi ga Allah. Kaga ashe annabi cewa a kyautata zato ga Allah ba da dutse ba, saboda haka Allah madaukakin sarki shi ne ya kadaita da halitta, shi ya samar da duniya daga babu, a yayin da babu komai Ubangiji ya samar da komai, a hannunsa ne cutarwa da amfanarwa take. Kamar yadda shugabanmu, imamunmu, kuma abin koyinmu Ibrahim Khalilur Rahman yake cewa alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi huwa yut'imuni wa yasqi wa idha maridtu fa huwa yashfi walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi aqra'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, yace shine wanda ya halicce ni, don haka shi yake shiryar da ni, wanda shine yake ciyar da ni, ya shayar da ni, sannan idan nayi rashin lafiya shine yake bani waraka, sannan shi yake karɓar raina lokacin da mutuwa ta tazo, sannan shi yake raya ni, sannan shi nake faɗayin ya gafarta min zunubi na ranar sakamako. Don haka Allah madaukakin sarki shi ake kyautata zato gare shi. To daga cikin irin fafutuka da gwagwarmaya da Ibn Taymiyyah ya yi a zamaninsa, kamar yadda wannan almajirin nasa yake gaya mana, yake cewa a nan a cikin Sham a Dimashq, a
akwai wani wata fila wani ginshiki ana kiran shi al'abudul muhalla wani ginshiki ne da ake zuwa ana sa masa turare ko yaushe ka zo zaka same shi yana kanshi akan hanya akan kofar shigowa gari saboda haka mutane suna zuwa gurin wannan ginshikin suna neman albarka suna neman taimako da cewa wannan ginshikin yana iya yi musu haka Ibn Taymiyyah labari ya zo masa ya ce to aikin mu shine mu je mu karya wannan ginshikin wannan kula din mu je mu rusa ta mu daidaita ta da kasa saboda haka dan uwansa Abdullahi yana da dan uwa sunan shi Abdullahi ana masa laqabi da Sharafuddin Abdullahi Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah ya ce ya taso su tafi duk wanda zai taimaka daga cikin mutane a je a karya wannan ginshikin da jama'ar gari wawaye da ƙauyawa da suke zuwa daga waje suna neman taimako a gurinsa ya zo a fita labari ya yaɗu a gari cewa Ibn Taymiyyah zai je ya karya wannan ginshikin ya rusa wannan fila din ya daidaita ta da kasa da labari ya cika gari sai aka riƙa maganganu iri-iri wasu ke cewa idan Ibn Taymiyyah ya yi wannan aikar duk rijiyoyinmu sai sun kafe wato albarkar garin duk za ta tafi wasu suka ce idan ya sake ya yi wannan ruwan sama ma mun daina samu a garinmu itatuwanmu sun daina ƴaƴa wasu kuma suna cewa in Ibn Taymiyyah ya sake ya yi wannan to shi da ya rabauta har abada ya shiga bala'i kenan kuma a rayuwarsa kowa yana faɗar abin da yake faɗa Sharafuddin dan uwansa yake bada labari yace lokacin da muka je gurin wannan ginshiki mutanen da suka ce a je da su za a yi ana zuwa gurin sai suka gudu kai kuma ba za mu je ba ba halaka ba za mu tare a ranar da ka ba kada wai su je su taba wannan wani bala'i ya saukar musu ko su kuturce a lokacin ko su gurgurce ko su makance ko kuma alherin da suke samu su daina samu Abba Ibn Taymiyyah yake cewa fataqaddamna ilayhi sai mun ko muka matsa lokacin da mutane duk suka juya suka gudu ko kuma sai muka matsa an wannan gunki ne bi ne kowa sai riki abu da kansa kowa sai kasa motsi Ibn Taymiyyah fa kai je baro wani ita kada wani ya daga hannun sa ya sage ko ya shage sai Ibn Taymiyyah ya ce kawo kowa sai riki abu da kansa kowa sai kasa motsi Ibn Taymiyyah fa kai je baro wani ita kada wani ya daga hannun sa ya sage ko ya shage sai Ibn Taymiyyah ya ce kawo duka din ya karba dan uwansa ma ya karba kawai sai suka shiga dukan wannan gini suna cewa ja al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil suka ce idan wani abu ya same mu idan wani abu zai samu wani ko mun dauke masa yabo ya same mu to daga nan mutane kuma sai aka haka sun gama lafiya ba wanda hannunsa ya sage ba wanda hannunsa ya shanye ba wanda kafarsa ta kare shikenan kuma sai kowa ya kama aka rika dukan wannan abin da aka yi shi kasa bayan sun rushe shi sai suka ga wasu ƙananan gubaka a ciki an yi wasu gubaka ƙanana an sa a cikin fila din ƙauyawa da ƙauye suna zuwa suna bautar wannan wai albarka za ki samu to dama Imamu Nawawi ya taɓa faɗa ya taɓa addu'a ya ce Allah ya Ubangiji ka samar da wani mutum mai ƙarfin zuciya da zai karya wannan fila ɗin da mutane suke bautawa ya rusa wannan gurin da ake zuwa da ƙauyuka ana bauta masa Allah ya karɓi addu'ar Imamu Nawawi sai ga inda Taymiyyah ya bayyana ashe shi ne wanda zai zo rusa wannan gunki aka karya shi kuma ba abin da ya faru alkhairi ne ma ya ta karuwa a ƙasa haka nan labari ya taɓa zuwa Ibn Taymiyyah cewa a cikin wani masallaci ana kiran masallacin wani shi Masjidul Kaffi a ciki akwai wani dandamali dandamalin kuma akwai taswira ta hannu ta ƴan yatsu biyar akai mutane na tururuwa zuwa wannan dandamali suna shafawa suna kai sadaka
suna neman albarka, suna neman biyan bukata akan abun wannan dandamalin mai taswirar ɗan yatsu biyar tafin hannu ɗaya. Sai ake cewa wai wannan tafin hannun abin da ya faru, wai wani mutum ne bawan Allah waliyyi a da can ya taɓa yin mafarki, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abubuwa da yawa da yawa da yawa, yace kuma ya gaya wa mutane. Sai mutum ya ce, ya Rasulullah, in na gaya wa mutane ba za su yadda ba, ba wata shaida da za ta nuna cewa kai ka gaya musu, tunda a mafarki ne, shi ba sahabi ba ne. Sai shi ne Manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin baccin, sai ya ɗora hannunsa a mafarkin, sai ya ga ya ɗora hannunsa a kan wannan dandamali, hannunsa na dama, sai yatsunsa suka fito tar a kai, yatsun tafin hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam na dama. Da ya farka sai ya ga gashi nan, shi ne sai aka ya gaya wa mutane cewa ga yatsun tafin hannun Manzo Allah ne wannan. Shi kuma shi kenan kusan daga nan abin da ya ga dama zai ci gaba da faɗa. Ibn Taymiyya ya ce wannan mutumin sakarai ne, bai sa da take yi, shi wanda ya zo ya sassaka yatsun ya ce wawa ne, yana so ya sassaka yatsun hannun dama sai ya sassaka na hagu, kuma sai ce wa mutane na dama. Saboda babban ɗan yatsa za ka gare shi a gurin ƙaramin ɗan yatsa, ƙaramin ɗan yatsa za ka gare shi a gurin babban ɗan yatsa. In tafin hagu ne to za ka ga babban ɗan yatsa shi ne a nan, ƙaramin ɗan yatsa kuma a nan. To amma sai babban ɗan yatsa da nan sai ƙaramin ɗan yatsa da kuma ka ce tafin hannun dama ne. Ibn Taymiyya ya ce to kaga shi kansa wannan masassaƙin wawa ne, sakarai ne, bai san da ya yi ba. To nan ma Ibn Taymiyya ya rubuta wannan ya yi tafiyarsa. Haka nan banda wannan an taɓa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa akwai wani dutse da wasu mutane suke yawo da shi, wai dutsen akwai sawun Annabi sallallahu alaihi wasallam, alaka sawun Annabi a kansa. Ana nan da dutsen a ɗan kyalle, ana tafiya ana kai wa mutane gida-gida, suna ba da kuɗi suna neman albarka. Mutane ana ta damfara su da wannan dutsen, sai a je gidan masu kuɗi, gidan manya, a shiga kasuwa, ce to ga tafin ƙafan manzon Allah, to wanda yake so ya rabauta ya zo ga shi, ga albarka ga rabo ya zo muku har gida. Sai aka karɓa kuɗin wawaye jahilai, sai a ba su dutse su ta shashafawa, suna sumbanta, suna don gogawa a jikin sana'a waɗannan mutanen kuɗi. Labari ya je kunna Ibn Taymiyya, ya sa aka kawo masa wannan ɗan damfara ɗin, ya kama dutsen ya karya, sun kwanta iri. Wata rana wani mutum ya zo wa Ibn Taymiyya da wata busasshiyar gurasa, ina jin wannan bai san Ibn Taymiyya ba, ya zo wani da Ibn Taymiyya da wata busasshiyar gurasa a nasa, sai ya ce da shi wai wannan busasshiyar gurasar ya ɗauko ta ne daga kaɓakin Annabi Ibrahim, kuma da sunan Ibn Taymiyya ɗauko ta, ma'ana ya kawo Ibn Taymiyya in buƙatunsa za su biya ga gurasa busasshiya, ya ce daga kaɓakin Annabi Ibrahim Khalil ya ɗauko ta da sunan Ibn Taymiyya. Sai Ibn Taymiyya ya ce ni ba da buƙatar gurasa Annabi Ibrahim, ni addininsa nake buƙata. Addininsa da aka ce in bi shi nake buƙata, ba gurasa sana. Yace kuma Annabi Ibrahim ba da gurasa yake tariyar bakinsa ba, Al-Qur'ani ya gaya mana da me yake tariyar bakinsa, daga shashshan dan baraki faraga ila ali faja'a bi ibnin sabil, yace saboda haka Annabi Ibrahim ba mambako bane, yanzu yasa abin da zai ba da kai busashe gurasa. To da yasan gurba ya zo ba zai koso wanda busashe gurasa ba. Haka nan Ibn Taymiyya shi ya tona asirin kaburburan Banu Ubayd, kamar da muka faɗa ranar Asabar, shi ya tona asirin lokacin da aka gaya masa a wani yake cewa da Ibn Taymiyya ya kamata ya ziyarci asibiti, tsohuwar asibiti, yake sai da tafi na ziyarci asibiti tare da waɗanda suka gaya wa haka. Sai kuma suka ce to ba za mu ziyarci kaburburan khulafa'u ba, suna nufin sarakunan daular Ubaidiyya, daular baƙar shi'a da aka yi a Masar, wata kai shekara 300 tana mulkin kama kariya tana mulkin alaki ne a kasar Masar tun daga shekara ta 297 har zuwa ta shekara ta 597 suka kafa daula a Masar suka kafa daula abinna al-Maghrib Maghrib al-Arab yake cewa sai na tafi muka je wanda makabarta muna zuwa makabarta sai da shiga bayanin aqidun waɗannan mutanen da ake ganin su kamar wasu mutanen ke sai ya shiga bada labarin dukkan abubuwan da suka rika yi a zamanin da irin yadda suka rika yanka ahlus sunna yana fadar wannan sai su waɗanda suke gurin su suka ce to amma mu a gurin mu muna ga waɗannan mutane da salihai waliyai ne mutane ne da Allah duk lokacin da ra'u ba abin da dawa kan mu suka samu daurewar ciki muka kawo su nan sai su samu warkewa haka muna samun biyan bukatar mu duk lokacin da muka sai da kai ya ce to ai wannan abin da kuka faɗa ba shi yake nuna shi yake ƙara tabbatar da maganar da nake ga muku mutane da barkin ki ba a to su kula da masa karama shi ko ya ta wannan shi yake nuna ba mutane da kirki ba yace wannan abin da yake samu dabbobin har cikin su ya kulle ya daure su kasa ba haya su kasa abin da ba haya shi abin da yake jawo wannan sanyi ne sanyi shi yake haifar da wannan don haka idan aka dauki waɗannan dabbobi aka kai su kaburburan yahudu da nasara a sham ko aka kai su kaburburan munafikai kamar karafiqa da isma'iliya da nusairiya shi a ne batiniya wannan abin da aka dabbobi za su rika jin sautin waɗanda ake yi wa azaba a cikin kabari don haka cikin su sai ya dau zafi to wannan dalilin daukan zafi ne zai sa su ta gudawa kuma shi kaga sun samu sauki to kaga shi ba karaha azaba ce don haka yake cewa duk wanda yake so ya gane haka ya dauki dabbobin in suna wannan cutar ya shiga da su makabartar yahudu da nasara da gani zai faru abin da ya faru a makabartar waɗancan da kuke waje shi zai faru a wannan makabartar shi ne yake gaba da ga musu ki to Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yana yana kan abun hawan sa alfadarin sa sai kawai ya ga alfadarin nan ta saki layi ta saki hanya tana neman ta tuku da shi ta kare sai sa ga ta kina sa da ba sha da haya rasulullah me yasa ba wannan kara sai ga Allah ce inna sabi'at aswata yahudin tu'adabu fi quburiha alfadarin ta ji sautin yahudawa ne suna ta ihu ana musu azaba a cikin kabarin su إنهم لا يعذبون إلى في قبورهم عذابا تسمعه النهار. دان كان غودا دان بدا ان وتقيل ما ده شي ده اي كان ده باكين اتيتيكا اقول كو اتيتيكو ابدا كدا wannan تسا kai ma ka dauki irin tabibin sa kai ka zama laifi ka zama kamar bishiya ne mutane na dubar ta da duwar wuka na zama musu kuma ya ita kuwa من كشجر يرمون الناس او يرمون الناس بهجر ويلقون عليه وتلقي عليهم السماء كذا ما كبر بشيء سنا جيفا تردوا وقتنا جيفا مشي انت وقال لي بيسيب او جانب الالم او لو جانب الاخلاق من دهالة انت تبي امه معك ابن تبي انا دون نم باشا تاري سيرة ذات سيبتين يبي mai zafi za ka ji an siffarta shi da hidda mutum ne mai zafi in yana magana amma kuma a akhlaqinsa mutum ne mai taushi yana ganin cewa ɗan bid'a kamar marar lafiya magani yake buƙata ba za ka matsa marar lafiya ba don ka ga yana wata shababa ka ce a kwakwaɗa masa mari ba za a zai sha sai ka mishi da lallashi to ɗan bid'a kamar marar lafiya haka sai ka bi shi da lallashi don ya karɓi maganin da kake bashi sai ya samu waraka haka ya kamata a yi sunna ba zama tabbas in ka ji wani shirin da ɗanbida ake ƙulla maka ba za ka iya bacci ba to amma kai kakkace za ka ƙulla masa iya bacci ka ɗauka wani taɓaɓɓe ne kana ƙoƙarin ka kai shi ina da gidan maka da wani kaga in ya kama duka kai ba za ka masa laushi sai ka rike hannun sai kokari har ya shiga da wani ya samu nawo magani ya wari wata rana sai ka gari shi za a kama wani bawa su kuma a kai sa shi ya wari amma in yana duka kai ma kana kai duka kai to haka haka ya kamata ta'amulin ya kasance shi yana ganin abin da yake addini ne san annabi ne don haka zai duk bala'in da zai yi zai a azumin nan cikin azumi lokacin da ake tunanin samun lailatul qadr ma wani kawai sai ya mince bayan hayaniya da wani malami ya kai a gari cewa na ci mutunci waliyansu yadda ake duniya ba taɓa cin mutunci waliyansu da irin cin mutunci da nemi waliyansu idan na ta shekara 30 ba ta ci mutuncin waliyansu ba irin cin mutunci da nemi waliyansu a minti 30 to wanda ake gaya ma wannan wani zai yi tunani ya ce kai yanzu duk abin nan da aka yi a baya mushiriki bakin karne bakin dutse halwaya ashe akwai wanda zai zo ya zage da yake wannan kai ya kamata in dole irin zai ci ko bai zai ci akwai wanda zai wannan tunanin sai ya je yana jin abin da sai ya ji duk littattafai ne ake ta karantawa a nan littafin an ce kaza ba mu yadda ba domin da aya ta ce kaza guri kaza da suka ce kaza ba mu yadda ba da aya da hadisi sun ce kaza sai ya ji ba magana ta yi to wani tun daga nan hankalinsa ne zai jikin sa kai mutanen nan ba suna san mu gane gaskiya kuwa suke ga mai ilimin wannan magana ni ban ji zagin ba wani kuma jahili ne dan kauye bai san komai ba kawai jira yake a gaya masa dan da yawa wasu sun je wanda zagi ne aka yi da shekara 30 ba a yi shi ba a cikin minti 30 da an gama shi wani jami'in tsaro ba da aka je aka kai masa kasar ɗin akan cewa aje a kama ne da ya sa kasar ɗin ya ji sai ya dinga dariya ɗaya to shi kawai karatu da ana yi da wasu ne ta kafa ya shi bai zai ji inda aka ce ta shi karatu da ana shi bai ji an yi zagi ba ba a ƙunduma ba wani ashirin ba a dawo an danna wani ba a kira ma sunan wani ba waliyin nasa dai ke ce an zaɓe ko sunan shi ba a kira ba shi ya ji ko sunan ba a kira ba kuma ya ce an zage shi wallahi wanda yake gaya wasu kurkin da yake gaya wani ce sai kama dariya sai na ta kaga a mutane abinda nake yi wa abinda nake so in ce wani zai ji wannan ya je ya nema ya ji mai aka ce wani kuma ba zai tuka ba tunda malam ne faɗa kawai shi ke tunda shi ne faɗa shi ke to wani kawai sai ya rubuto test in kai ne rijiyar lemu in kai ne malam rijiyar lemu ina maka addu'a ta tsiriwa da la'anta daga Allah subhanahu wa ta'ala to hana ɗan waya ta zance da shi in kai ne mai tsine ne neman addu'a ta tsinuwa da la'anta daga Allah ni kuma ina maka addu'a Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gidan rahama ya yafe maka kurakuranka ya nuna maka daidai kuma ni ma kai min addu'a Allah ya ganar da da hazan masa wannan sai ga to kan bude masa wata kofa kuma yayi ta yin wannan abin da amma a raina na yafe masa wallahi na san bai sani ba da gaske da haka ni na yafe masa ba na bin shi ba shi komai kuma ina masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ganar da shi ya fahimtar da shi haka ya kamata mu kasance a koda yaushe mu karanta littattafan Ibn Taymiyyah mu ji maganganun da yake akan bid'a duk zafin haka za mu karanta sannan ko mu duba rayuwarsa ya yi mu'amalanci masu bid'a din mu ba mu yi musu irin wannan mu'amala ɗan uwanmu ne lokacin da naje Kaduna da program mutane da yawa sun ji hayaniya aka ce kuma ga nan zan zo in program live na awa biyu abinda ake tsammani wannan mai bala'in zage-zagen da aka gaito an zazzage shi zai zo ya bai da martani wataƙila ma ya yi zagin da ya fi wanda ya yi a cikin minti 30 ɗin. Kawai haka mutane za su kasa kuɗi da aka zo sai ne magana a kan hadithul istira. Annabi ya ce sataftariqu ummati ila 73 firqa firqa. Nan haɗe yadda malamai suka ɗauki wannan ƙungiyoyin 73 firqa ɗin nan a gurin malaman sunna duk suna daga cikin musulmi ba wani kafiri ba. Haka yi wasu tambayoyi da ba a zaton cewa wannan asalin zan bayar tunda an ce na yi zagin da tunda aka faɗi zala ba ta ba. Aka gani an tambaye game da bin mutane sallah na ce abin mutane sallah matuƙar dai ba ka ga wani abin da yake a zahiri kafin ti ba. Akwai wasu abubuwa da ake faɗa wanda za mu ce shirka ne kafin ti ne amma shi mai yin su yana yin wani tawili ne lokacin da yake. Akwai wanda jahili ne ya kasa fahimta akwai wanda ciki yake da shubha duk waɗannan suna daga cikin mawalimut tafsir a gurin mu amma ba zai hana mu ce abin kafin ti bane kuma. Idan muka ce kaza kafirci ne kaza shirka ne sai wani ya sayar da ce ai sun kafirta musulmi tare da cewa mu aikin muke yi wa hukunci ba mai aikin ba mai aikin hukuncinsa zai sha bamban daga wannan zuwa wancan amma aikin hukuncinsa guda ɗaya mutumin da ya shiga musulunci ko ya tashi a wani garin da bai san giya a rabin ba sai ya shigo cikinmu sai muka ga ya ɗau giya ya sha ya gaba cin abinci kawai ya kwankwaɗi giya sai ya sha giya ce to me in ya sha giya a nan za mu fasa gaya masa hukuncin giya dan bai sani ba za mu ce to giyar ba haram ba ce za mu ce giya haramu amma shi za mu ce ya halatta haramu ya kafirta bai sani ba kaga ashe ka faɗi hukunci yana nan yadda yake duk abinda manzo Allah ya faɗa ya ce shirka ne ko Allah ya ce shirka ne ba yadda za ka iya gyara abin ka ce ba shirka ba ne ka ce wai za ka yi kwale-kwale kada mutane zan ce a'a shirka shirka bid'a bid'a sunna sunna wannan haka ya kamata sannan wani zai zo ya yi bid'a bai san me yake yi ba to sai kai masa bayani wani zai zo ya yi shirka bai san me yake yi ba sai kai masa bayani kai kokarin wayar masa da kai kai kokarin ɗora hannunsa akan nasi. Saboda haka mu ga ɗaukan mu likitoci ne masu ƙoƙarin ba wa mutane magani waɗanda ba su da lafiya don su samu waraka. Don haka ba za mu yi da ƙarfi ba, ba za mu yi amfani da ƙarfi ba ta mu nuna ƙwanji Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Insha Allah sati mai zuwa za mu ci gaba da fara karanta littafin Al-Qur'an bai da auliya ɗin Rahmani ko auliya ɗin Shaitan wani tun daga sunan ba zai ci an zage shi. Wannan yana cewa tambaya ce cewa wai wani laraban ne za a fara karatu masu yi tulkura ko kuma sai sati na sama ina gama zai sati na sama insha Allah ma'ana banda wannan laraban ta hibi laraba ta sati mai zuwa da izinin Allah za mu koma karatu mu na wasu yi tulkura da muke duk bayan sati biyu a masallacin al'imamu Bukhari da ke can rubin zai. Wannan yana cewa wai akwai hadisin da yake bayani cewa sayyidina Umar ya kira makaranta Al-Qur'ani daga sassan garuruwa ya yi musu musabaka har ma ya yi musu kyautar Al-Kaaba wannan ban san shi ba ban san shi ba wallahi wanda ya gaya maka sai ya gaya maka a littafin da ya karanta ka je ka duba amma ni dai ban san shi ba wannan ya ce menene gaskiyar cewa wai Ibn Taymiyyah ya lalace ne saboda karatun littattafan Muhammad Ibn Abdul Wahhab ta ita bayan da wanda zai faɗi wannan magana ai wato jahilai da yawa suna faɗar wannan ba wai a cikin ba har a ƙasashen Laraba akwai jahilin da suna ganin kamar Ibn Taymiyyah ya lalata abin da Ibn Abdul Wahhab ya lalata Ibn Taymiyyah ke lalata shi a garin da gaban shekara 400 to kaga in tafiya taki ya saki fitowa ya saki karatu ya karanta da tawarin kudin za su zuwa lalata akwai wani shiri da ya tabbata wajen magana a nan to dole yana nuna kaga ba a san bawaye da ke biyan ba kawai dole za ki waɗannan su ne kawai tambayoyin da suke hannu insha Allah sati na gaba za mu fara karatu a cikin shi wannan littafi wanda na san da dama kowa ya same shi yana da kyau kowa ya riƙe littafin dan Allah yana da kyau a yi ƙoƙari a mallaki littafin Allah maɗaukakin sarki ya kai mu lafiya sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولا التي ملانا الثلاثة كان الثلاثة بقي بوتا رمضان هجرة كما يجي صلى الله عليه وآله وسلم دبو إلى تريد إلى عشرين تقص وأنكما في يدي لشاء تقص ووتا حرى لنبيا تدوبي لبقر درس أم نوعي مسلاتي مسلاتي الهدف الجميل عن يجدني من أتحين تفسير سورة يونس هي من قال ربنا أكثر آية أبو وسابة موكة في يقول منا أيو لا نقول أكثر من آية أبو قال له وقدر عليك يقول لكتير على أكثر تفسير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون
Allah na rubuta kin sarki yace kaman azlamu min man iftara ala Allah kadiba wane ne ya kai zalunci kamar mutumin da yake zai kirkiri ƙarya ya dingina wa Allah ayu kadzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙarya ta ayoyin Ubangiji inna billahi la yuhibbul mujrimin lalle wanda suke masu manyan laifi ba ta samu rabbarsu wannan aya a ƙarƙashin malamai sun yi magana musamman a kan waɗanda suke da'awar annabci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya yi shimfiɗaɗɗiyar magana a ƙarƙashin wannan aya game da mukailamatul kadzdzab wanda ya yi da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su al-aswad al-ansi wanda shi ma wani ne da ya yi da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana duniya ya fara da'awar annabci ya ɗore bisa wannan da'awa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wata mata da ake kira Sajja ita ma ta yi da'awar annabci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya da ire-irenta suna ƙaryata irin waɗannan masu wannan da'awar aya idan muka kula tana tabbatar mana da wasu abubuwa guda biyu waɗanda take daidaita su a cikin mini munin su iri ɗaya ne girman laifin su iri ɗaya ne abu na farko wato shigar da wani abu a cikin addini wani bayan shigar da wani abu a cikin addini alhalin baya cikin addini daidai yake da a fitar da wani abu daga cikin addinin alhalin yana ayar ta ce fa man azlama mimman iftara ala Allah kadiban kaya ilkira ƙarya a dingina wa Allah shigar da wani abu ne cikin addinin Allah alhalin baya sannan ta ce au kadzaba bi ayati ko ya ƙarya ta ayoyin Allah, ƙarya ta ayar Allah, ko ƙarya ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya inganta, ya ga fitar da wani abu ne daga cikin addini alhalin yana. Allah sai ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu kuma ya daidaita su wajen zalunci, ki babu zalimin da ya kai wanda zai yi wannan. Sannan ƙarshe ce innahu la yuflihu al-mujrimun, wanda yake nuna maka yin haka babban laifi ne, yin haka babban jarima ne. A da can su Musailama al-Kazzab sun yi bayin kuri iri daban-daban na shiga sun zo da wani abu da za su yi da'awar cewa al-Qur'ani ne su ma suka zo da shi, ko wahayi ne daga Allah suka zo da shi, amma ba su ci nasara. Hatta lokacin da Amr ibn al-As kafin ya musulunta ya kai ziyara ga Musailama al-Kazzab, Musailama al-Kazzab yake faɗa masa cikin izbili, yake to a yau kuma wani abu ne aka saukar wa annabin naku? Sai ya ce da shi na baro su suna karanta wata sura Najeriya, sai ya karanta masa wal'asr innal insana lafi khusr, a zuwa ƙarshe. Sai Musailama al-Kazzab sai ya ce ni ma an saukar min da wani abu irin wannan. Amr ibn al-As ya ce wani abu ne aka saukar maka? Ya ce an saukar min da wata sura kwatankwacin wannan, tana cewa ya wabar ya wabar, innama anta udnanun wa sadr wa sa'iruka afar nafar. Wannan ita ce sura da aka saukar maka kwatankwacin da wannan. Sai ya ce da shi kai ka tara ya Amr, yanzu ya kaga wannan surar Amr? Sai Amr ya ce masa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka tazza'a, ke kai ba ka san na ta kai na kai shi. Saboda haka shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Al-Qur'ani ya faɗa, daga yanayinsa da sirarsa da halayyarsa za a bada mutum ne mai gaskiya. Duk kuma wani annabin ƙarya ko wanda ya yi da'awar wahayi, shi ma daga ta kalli yanayinsa, ka dubi abin da ya yi da'awar an masa wahayi, za ka gane ba gaskiya ba ne, za ka gane matsaloli. Allah na ɗaukaka sarki yake cewa wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah. Waye ya kai zalunci kamar mutumin da zai kiri ƙarya ya jingina wa Allah, ko ma ya ce an masa wahayi alhalin ba a aiko masa ba komai ba, ko ya ce zai kawo wani abu kwatankwacin Al-Qur'ani? Kaga a ƙarƙashin inuwar waɗannan ayoyi da waɗannan suka yi kama da malamai a ƙasar nan suka yi ta bayani, malamai na sunna, a kan cewa salatul fatihi wanda yawanci jama'a ake ta karanta ta a bayan sallah in ɗaurin aure wurin raɗin suna, cewa ba salatin annabi ba ne. Malamai sun yi ta magana a kan wannan kuma ƙarƙashin irin waɗannan ayoyi, domin irin abin da aka yi wa ita wannan salati shi kuɗa da shi, babu shakka duk mumini na haƙiƙa na gaskiya idan ya ji ikon jikinsa za ta tashi, hankalinsa zai tashi, ba zai samu nutsuwa a ba a ce ya saki wani abu da al'ummar duniya ta yi ittifaƙi a kansa tun zamanin sahabbai har zuwa yau, ya kama wani abin da ake cece suke a ake ta ja'in ja a kansa. Mu masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, har kullum abin da muke buƙata shi ne aƙidar musulmi ta yi kyau. Idan aƙidar musulmi ta yi kyau, ko da yana da wasu halaye waɗanda suke marasa kyau, to insha Allah muna masa kyakkyawar fata a wurin gurbinsa. Amma idan aqida ta samu matsala, to kuma babu abin da mutum zai yi ya sha gurbin. To wannan tausayin da ƙaunar da muke yi wa ɗan uwanmu ko ɗan uwanmu musulmi, shi yasa har kullum muke ta nanata irin wannan mutum. Ba maganganu ba ne na a tada ɗaya baya, ko kuma a nuna kwanji, ko a nuna girma, ko daɗe ba. A maganganu ne na nasiha. Nasihar kuma wacce aka yi mata matokara da Al-Qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ka duba daga irin shimfiɗar da aka yi mai ita wannan salati a cikin littafin Jawahirul Ma'ani na Shehu Aliyu Harazi, a
a juji ɗinsa na kafa. Za ku ga inda yake cewa ita kalalar talatin satin da ba uku ya ce na ji shehu yana nufin Sheikh Ahmad Tijjani. Sheikh Ahmad Tijjani an haife shi shekarar hijira tana da 1250. Ya rasu hijira tana da 1260. Saboda haka a riƙe wannan kwanan wata. Ya ce na ji shehu yana cewa da na shagala da wannan zikiri na salatin fati. A lokacin da na dawo daga hajji na je garin Tilmisana. Saboda na ga cewa akwai lada kwakwa ba tare da wani. Sai an gaya min cewa almarratu al-wahidatu bi 600,000. Yin ta sau ɗaya yana daidai da salati 600,000. Ya ce kama fi wardatul juyub, kamar yadda mai littafin wardatul juyub ya albarka. Ya ce wa ƙanzar tara sahibul warda, shi mai wannan littafi ya faɗi cewa anna sayyidi Muhammad al-Bakr as-siddiqi nazila Misr wa kana uqdan qala inna man dakaraha wa lam yadkhul al-jannah falyaqbid sahibaha inda. Ya ce dai shi wanda ya kawo salati shi ne Muhammad al-Bakr, mutumin da yake zaune a ƙasar Masar. Kuma ƙutubi ne a cikin waliyai yana da matsayin ƙutubi. Ya ce shi wannan mutum yana cewa wanda duk ya karanta ta sannan bai samu shiga aljanna ba, to ya ci kalar mai ita a gaban Allah. Daga tun a nan za ka ga layi, to ya ci kalar mai ita idan Allah ne ya yi yarinta ba za a ci kalar. Idan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da ita ba za a kalar. Daga ka ga maganar tun daga nan za ka fara jin ba za ka fara hankali ba. Ya ce a ci kalar mai ita a gaban Allah. Ya ce sai ya ci gaba da yin zikiri da ita har lokacin da ya bar Tilmisana. Ya zo wani wuri da yake da ake kira shi Bani Sambul. Ya ce sai na samu wata balati a wannan wuri wanda yin ta sau ɗaya daidai yake da sauke da labilu sau 70,000. Wata wani talati ne da bani ya samu shi kuma mai irin wannan gara ƙasar ta ƙallala. Yin ta guda ɗaya yana daidai da saukar da la'ilu sairati 70,000. Ya ce sai ya bar wannan talatin fasi sai ya koma waccan mai ƙallalar da la'ilu sairati. Ya ce saboda ya ce na ga gaggawar ƙallalar da take. Sai ya ce sun ma amara ne bin yuzuru sallallahu alaihi wa sallam ila talatin fasi ne ma'u. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya sai ya ce da ni, manzon Allah ne yake cewa Sheikh Ahmad Tijjani wanda aka haifa shekarar hijira tana 1150. Manzon Allah sai yake ce masa, ya ce masa annal marratal wahida ta'dilu kullu tasbihi wa ta'atul qum. Ya ce manzon Allah sai ya umarce ni in dawo ci gaba da salatin fati. Sai ya ce sai na tambaye shi menene kalalar salatin. Sai ya ce ayyin ta sau ɗaya yana daidai da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya. Yana daidai da kowane zikiri, yana daidai da kowace addu'a babba ce ko ƙarama. Ya ce kai yana daidai da Al-Qur'ani sau 6,000 da annahu min al-zikri, dan shi ma zikirin. To kaga wannan shimfiɗa dole ne tsikar jikin musulmi ta tashi. A ce ga wani abu wanda ya zo baya Annabi sallallahu alaihi wa sallam da shekaru ɗayyuwa, amma ya fi duk wani abu da Annabi ya koyar da shi. A ce ka bar wancan ka dawo kan wannan, in kai wannan za ka samu ainihin irin wannan ladar. Sannan batun da ya yi cewa shi kansa sayyidin Bakr ɗin ya jima ne a ɗaki mai tsarki yana ta addu'a Allah ya bashi wani zikiri, ya bashi wani salati wanda ya fi duk wani salati da aka taɓa yi a duniya. Ya ce to yana nan sai aka zo maka da wannan salati a cikin takarda ta haske maktubun bi kalamin qudrat, an rubuta shi da alƙalami na ƙudura, wato Allah shi ya rubuta shi da hannunsa, aka aiko mishi ita a cikin takarda ta haske. Bayani hankali yake tashi, sannan yana da abin da ya faɗa na falalata cikin shi wannan littafin. Yace yana daga cikin jumlar falalata annallaha yu'tihi thawaba jami'il khalaiq, wanda yayi ta daya Allah zai ba shi ladan dukkan halittu da aka yi. Wa min jumlatiha, yana daga cikin jumlar falalata annallaha yu'tihi thawaba 70 nabiyya, Allah zai ba shi ladan annabi 70 kulluhum kallabu risala, kowannen su sai da kuma yake kaman da shi. Kaga manzo Allah ya yi kaga yau ya kan da ta daya ya fi annabawa 70 da suka isa da manzo shi duk ulul azmi din nan ya fi tunda an ba shi ladan su ajin kullu kaga ya dara kowa ya tafi da nata shi kadai shi kuma an hada musu su duka 70 din an ba shi kadai kaga dole ya dara. To ilimin waɗannan bayanai sun fara da suka kuka shi ya sa Wahab Sha'rani dan sufi ne a cikin littafin Salawatul Anwar fi Tabaqatul Ahya, an fi sanin sa da Tabaqatul Kubra na Abdul Wahab Sha'rani, yake cewa al'amari salatul fati al'amari ne ya fi ƙarfin hankali domin al'amari ne na Ubangiji. Yake da a ce Allah maɗaukakin sarki zai samar da al'umma 100,000 kowace al'umma ɗaya daga cikin al'ummomin nan 100,000 Allah ya samar da ƙabila 100,000 a cikin kowace ƙabila daga cikin ƙabilun wannan al'ummomi Allah ya samar da ainihin mutum 100,000 a ƙarƙashin kowace ƙabila. Sannan kowane mutum daga cikin wannan ƙabila ya rayu shekara 100,000, sannan kuma a kullum lafiya ta Allah ya yi salati 100,000. Ya ce in aka tattara salatin da waɗannan al'ummomi suka yi da ƙabilunsu a cikin shekarunsu da yawan kwanakinsu ba zai kai ladan ɗaya daga wanda zai salata. Ya ce to daga ƙarshe sai ya rufe maganarsa yace wala tantafi ila ahli tafsir, kada ka wayoyi waɗanda za ka karya ka zo ta ya rufe koma. Shi ya sa ya ce abin ya fi ƙarfin hankali. To kuma wasu daga cikin malamai suke cewa to maimakon a yi ta faɗa a kan wannan a bar mutane su karanta amma kar su yarda da wani to inda matsalar take su waɗanda suke garkuwa da abu sun ce in ba ka yarda da wannan ba in ka karanta a banza. Domin sharaɗin da suka faɗa ke wa min shar'iha an ya'taqida annaha min kalamillah, sai ya yarda maganar Allah, sai ya yarda aiko da aka yi a cikin takarda ta haske. Me littafin Abdurrahman Farida yana cewa wa man lam ya'taqid annaha min kalamillah lam yasihha lahu at-tawabu minhu, wanda duk bai yarda cewa maganar Allah ce ba to ko yayi wannan ladan da aka faɗa ba zai samu. Sannan shara'inta kuma sai an ba ka izini in kana son ka samu lada, wa fadluha indai ya ga mai dubi yake mustafi inda ya wage wannan yake cewa wa fadluha yahsulu ma'a shartain من ذاك إذن الشيخ دون نيل، ثم اعتقاد أنها قد بردت من حضرة الغيب لمن له سر. يأتي هنا بعد تكين شرع أنت فتام إذن الشيخ. وأن أبو لدباب حريات يأتي ثم اعتقاد أنها قد بردت ثم كما شرع إلى فيه فأدن في تواء هافام وأسليني لك حلرا كبيني shi ne daga Allah maɗaukakin sai ka yarda da waɗannan abubuwa duk sannan ka samu ladan. To me ya amfanin ka karanta abin da aka ce ba za ka samu ladan shi ba sai ka yarda da abin da zai iya zama kangaro ga imani, kaga barin shi ya fi alheri, barin shi shi zai fi ɗinke musulmi a guri guda. Idan muna so mu haɗa kan mu to duk wa ya tsara da abin da ake ta irin wannan fice fitar na'am, ai ba alƙur'ani wani karatu wannan ba a Bukhari ko Muslim ko Sunan Abi Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah ko Musnad Imam Ahmad muka karanta wannan. Na'am, to idan mai ne da mai karkici akan wani abin da ya zo bayan manzo Allah shekara 2000 dan muna so mu hada kan sai mu koma kan tushin na asali ba shi ne zai hada kan mu ba kaga irin waɗannan bazanzan aka yi ta faɗa da gane da falalar a ce in ka faranta ta sau ɗaya za ka samu ladan duk da mutane da aljanu da mutane فضلها مرة واحد تجد عبادة الجن والإنس والنفس هذا إلى من هو الأبو أي شيء كساء وصمت على نفسك إلهي فهذا ولا أبو بداعي فقديش قلوا من داعي فأشرين بكتبا قلوا من ثلاثة فاكي بس في أكلمة أشرين بكتبا القرآن يقول سمى كلمة تبودي أشي إن كترت كلمة أشرين بكتبا haku wanda ya karanta alqur'ani sau 2000 kaga babu shakka idan aka yadda da irin wannan to wannan shi zai sa wasu irin da suke layi su ga cewa to aiki sun tara don haka dan sun yi dan yi laifi can da can babu abin da zai yi tunda dai abin wa man saqalat mawazinuhu li al-akhirah to shi kuma yayi abubuwan da ma'aunan nasu za su yi nauyi kaga sai a shiga zalunci ai duk abubuwan da ya jawo mana wuce ta gani kaga mutum ya nan ta ya girma ya kamata a ce baya zalunci amma sai ka samu yana zalunci saboda an ba shi wani lakabi guda daya an ce idan yayi shi zai ka duk annabawa 70 da suka zai samu ladan mala'iku da aljanu da mutane da to sai ya ga cewa dan ya baki kai ka tsaya ka menene dan ya danna kudin jama'a menene dan yayi ba baki rizi ne sai duk ba komai ai ga wani zikiri guda daya ce ya ishe kaga duk irin wannan in ana so a kuma ta gari sai an yi kokari an kawar da su daga tsakanin al'umma na farko daga cikin abubuwan da suke nuna wannan batu ba gaskiya ba ne aya da muka karanta kamar azlama mimman iftara ala allahi kadiban aw kadaba bi ayati domin wanda duk zai yi da awarwa a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kiri ƙarya ya jinginawa من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالصدق إذ جاءه ومن افترى على الله كذبا فأولئك هم الظالمون da yawa waɗanda suke nuna cewa ba wani wanda zai zo dawa da sallallahu alaihi wasallam kuma yayi da awar wahayi kuma a gaskata shi ba zai yi ba sannan a cikin irin wannan bayani akwai tuhumar shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ya koyi wani ya koyi sahabbansa wani abu mai kalala irin wannan domin an ce bai gaya wa bai gaya wa bai gaya wa Usman ba bai gaya wa Ali ba bai gaya wa Abdurrahman ibn Auf bai gaya wa Abu Ubaidah ibn Jarrah duk manyan manyan sahabban nan da kanana babu wanda manzo Allah ya gaya wa kaga wannan akwai tuhumar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi wani abu na shari'a ga al'ummar sa ta farko bai fade shi ba sai bayan shekara 2000 sannan ya zo ya fada ga wani a cikin jawahirul ma'ari na daya shafi na 119 shi Ali Harazin albajirin shehi ya ce da shi shin sayyidul wujudi yana nufin manzon Allah hal kana alimin bi hada yana da man can ya san falalar wannan lima lam yakunu li ashabi ridwanullahi alaihi kama lima fihi min hadha al-khayr me ya hana bai gaya wa sahabban sa ba in ji shi almajiri yake tambaye shi na'am kuma da Allah ya riga da man can ya san falalar wannan babba an falala irin wannan kuma bai gaya wa sahabban sa ba sai shi yake mana'ahu amra abubuwa da suka hana shi abu na farko annahu alima bi ta'khuri waqtihi wa adami dhuhuri wujudi man yadhhara Allah ala yadayhi fi dhalika al-waqt yace abu biyu tun suka hada manzo Allah ya faɗa wa sahabbai su suka biya koyi san har suka faɗi abu na farko ke manzon Allah ya san lokacin bayyanar abin ba ta yi ba wanda za a danka wa abin a hannunka bai zo ba tukunna wannan shi ne na farko lokacin abin bai yi ba sannan wani abu na biyu wanda za a danta wa abu a hannunsa bai zayyana sai annabi ya ci gaba da koyarwa a wani gurin kuma sai yake cewa al'amru ma'a alladhi ya'tihi 'amman lil umma wa yabsaqa dhalika bi mawqif sallallahu alaihi wasallam yace shari'a ta mutaga magari wacce Allah yake bayar da ita don a